bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke muku magana daga ofishin Sashen Hausa na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Hakanan ana iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani da Lal Daniya a Jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe ne da labarin taron gamayyar kungiyoyin arewa da ke shirin zanga-zangar lumana don kokawa kan tabarbarewar tsaro. Rahoton matakan raya noma ta hanyar feshin maganin tsuntsaye masu lalata amfanin gona. Martanin gwamnatin Niger kan zargin kashe fararen hula. Shirin a daina shan kwaya, inda za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Duk kafin nan a dakaci labarin duniya.
Assalamu alaikum. Rundunar ƴan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in ta farar fata daga aiki bayan da ya kashe wani baƙar fata a lokacin da ya karɓe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen ladabtar da wanda ya nuna turjiya ga ƴan sanda. An harbe Rashad Brooks ne a daren Juma'a bayan da ya karɓe na'urar, ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa. Rundunar ƴan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'inta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar ƴan sandan birnin na Atlanta Erica Shields, bayan kisan ba Amurkin ɗan asalin Afirka, lamarin da ya janyo ɓarkewar mummunar zanga-zanga a birnin na Atlanta. Zanga-zangar dai ta faro ne cikin lumana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma, inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin, suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a farfajiyarsa. To, a wani labari makamancin wannan, wasu ƴan sandan birnin Minneapolis su bakwai sun aje aikinsu yayin da makomar rundunar ƴan sandan birnin ke tangal-tangal tun bayan mutuwar George Floyd. Babu tabbacin ko murabus ɗin da ƴan sandan suka yi na da wata alaƙa da mutuwar Floyd. Rundunar ta aika da wata sanarwa ga gidan rediyon Minneapolis na WCCO, wacce ta nuna cewa mutane kan bar wuraren aikinsu bisa dalilai da dama, kuma rundunar ƴan sandan birnin ta MPD ba ta tsira ita ma ga haka ba. Amma a dalilin barin aikin da ƴan sandan suka yi, babu wata alama da ke nuna barazana ga tsaron jama'a, sai dai jami'an ƴan sandan da dama sun faɗa wa jaridar Star Tribune da ake bugawa a birnin na Minneapolis cewa sun fusata ne saboda matakin da magajin garin Jacob Frey ya ɗauka na cewa su fice daga ofishin ƴan sanda da ke shiya ta uku a lokacin zanga-zangar da aka yi kan mutuwar Floyd makonni biyu da suka gabata, lamarin da ya kai ga masu boron suka banka wa ginin wuta. Mai ba da shawara a fannin tattalin arziki a fadar gwamnatin Amurka ta White House, Larry Kudlow, ya ce mai yiwuwar dubban magoya bayan shugaba Donald Trump da za su halarci gangamin siyasar nuna mai goyon baya a Oklahoma ranar Asabar sai sun saka takunkumin rufe baki da hanci domin a kauce wa yaɗa cutar coronavirus. Sai dai gangamin yaƙin neman zaɓen na Trump bai fayyace ko yana da shirin ganin an tilasta bin matakan kariya da hukumar kariya ɗauki cututtuka ta CDC ta fitar ba, wanda daga cikinsu akwai buƙatar a rufe fuska a cikin taron jama'a makamancin wanda Trump zai yi a birnin Tulsa. Aƙalla mutum 19,000 ake hasashen za su taru a babban ɗakin taro da ake kira BOK domin nuna goyon baya ga wannan gangami mafi girma da Trump zai gudanar cikin watanni uku. Babban jami'in na fadar White House Kudlow ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa ya kamata ma'aikata da ke shirin komawa bakin aikinsu su ci gaba da bada tazara a tsakaninsu tare da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Da manema labarai suka tambayi Kudlow ko wannan kira da ya yi ga ma'aikatan ya shafi hadda waɗanda za su halarci wannan gangami, sai ya ce watakila ya shafe su. Shi dai yin shugaba Trump ya sha yin buris da shawarwarin da ake bashi na cewa ya riƙa saka takunkumin fuska idan zai shiga taron jama'a domin ya zama abin koyi ga Amurkawa wajen ɗaukar matakan daƙile da cutar coronavirus, wacce ta harbi sama da mutum miliyan 2 ta kuma kashe sama da mutum 115 a Amurka, alƙalaman da suka fi na ko'ina a duniya. Koriya ta Kudu ta kira wani taron gaggawa tare da neman makwabcinta ta arewa da ta mutunta wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka ƙulla Hakan na faruwa ne sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta yi barazanar ruguza wani ofishin da aka kafa domin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu, da kuma barazanar ɗaukar matakin soji akan Koriya ta Kudun. Akwai rahotanni da ke nuna damuwar cewa akwai yiwuwar Koriya ta Arewa ta koma takalar faɗa ne domin jaddada haɗin kan ƙasarta, yayin da tattaunawar da suke da Amurka kan makamin nukilanta ya cije a wani mataki. Masu lura da al'amura sun ce Koriya ta Arewa na matukar bukatar a sassauta mata takunkumin da aka kafa mata wanda Amurka ke jagoranta, yayin kuma da ake fuskantar matsalar annobar coronavirus. Ita dai Koriya ta Arewa na zargi makwabcinta ta Kudu da gazawa wajen hana masu fafutuka da ke farfagandar cusa ƙiyayyar gwamnati a zukatan 'yan Koriya ta Arewa waɗanda ke tsallakawa zuwa cikin yankinta domin raba takardu na farfaganda. Amma ƙwararru sun ce Koriya ta Arewa ta da matuƙa ne saboda Koriya ta Kudu ba ta taɓuka komai wajen ganin an farfaɗo da ayyukan bunƙasa tattalin arziki da ƙasashen biyu ke haɗa kai su yi. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19. Kafafen yaɗa labaran ƙasar ta DRC sun rawaito cewa iyalan Pierre Lumbi sun bayyana mutuwarsa a Kinshasa a jiya Lahadi, sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba.
Gamayyar ƙungiyoyin Arewa mai jihohi 19 za ta gudanar da zanga-zangar lumana a yankin don nuna damuwa kan taɓarɓarewar tsaro. Jagora a ƙungiyar Nastura Ashir Sharif bayan taron manema labarai a Abuja ya ce za a fara zanga-zangar da jihar Katsina a ranar Talatar nan 16 ga watan nan na Yuni. Bayan nan ranar Asabar mai zuwa, ƙungiyar ta ce zanga-zangar za ta gudana a dukkan jihohin na Arewa da zimmar jan hankalin gwamnati ta ƙara tsayin daka kan samar da tsaro. Sharif ya ce zanga-zangar ta lumana ce ba neman bijirewa gwamnati ba.
Hanyoyin da gwamnatin tarayya take bi wajen magana harkar tsaro a arewacin Najeriya, saboda abin kullun gaba yake lalacewa gaba take. Tun da muka fara daga Boko Haram, muka dawo fashin shanu da kwacen shanu da sauransu, muka dawo 'yan bindiga daɗi wanda za su zo su kashe gari su kone garin ma ba a ma san me suke nema ba. Sannan muka zo magana satar mutane, a ɗau mutane a garkuwa da shi, ba wanda ba ɗauka ba ƙasar nan. An ɗau malami, an ɗau basaraki, an ɗau talaka, an ɗau mai arziki, an ɗau ma'aikacin gwamnati, an ɗauki rita, an ɗauki tsoho, an ɗauki yaro, an ɗauki mace, an ɗauki namiji, ba wanda kalkala mutum da ba ɗauka ba a arewacin Najeriya. To tunda ake yin wannan magana, abinda shugaban ƙasa zai fito ya faɗa, tunda shi ne shugaban, babban shugaban tsaro a ƙasa, mai tsaron ƙasa, sai ya ce ko ya ce Allah wadai da abin, ko ya ce sai an kamo wanda suka yi wannan information ɗinsu. Har yau tun da yake cewa za a kamo wanda suka yi a hukunta su, mu ba gani ba, kuma kullum abin gaba yake. Yanzu abin da ya faru a wannan satin, ka ɗauki karin kwana 10 abin da ya faru da irin mutanen da suka mutu, ko ita coronavirus da aka ɗauka aka sawa wani irin gangi ake taimata cewar karaka, ba ta kashe rabin mutanen da aka kashe aka arewacin Najeriya ba, banda wanda aka sace, banda wanda aka raunata, suna asibitoci a yanzu. To me ake so a yi? Mutane a ƙungiyoyi sun rubuta gwamnati shawarwarin yadda za ta kullu harkar tsaron nan, ta yi watsi da abin. Ƙungiyoyi sun je sun zauna da shugaban ƙasa, sarakuna sun rubuta, malamai sun rubuta, an yi conference a Arewa na maganar tsaro, an kai takardun an aika ga gwamnati duk ba ce komai ba. Karewa majalisar ƙasa da majalisar dattijai da majalisar wakilai sun taru sun tattauna maganar tsaro, sun ce da shugaban ƙasa ka sauke waɗannan jami'an tsaron, shugabannin jami'an tsaron nan, ka canja su a gani. Yaƙi ya ce ba zai ba, kuma gashi shi ba mu ga ya kawo wata hanya sabuwa da zai mu ga cewa abin yana yin ƙasa ko yana raguwa ba. To me kenan? Ni ina goyon bayan waɗanda suke wannan zanga-zanga da ake, ba ma goyon bayanta ba, zan halarci cikin duk zanga-zanga da za a yi akan nuna jin zafin mu mutan Arewa da abin da ake faruwa a arewacin Najeriya na kashe mutane da sace mutane da garkuwa da mutane da ƙone ƙauyukan mutane da ake zuwa ana yi.
Su ne an duba yawancin jami'an tsaro, in kana hira da su za su ce akwai bayanai da watakila ba a sani irin matakan da suke ɗauka. Yanzu faɗa kuma kamar za su ba da satar amsa ne ga 'yan ta'addan nan, ba mamaki ana yin abubuwa da yawa a ɓoye, mutane ba su sani ba ne, shi yasa suke nuna irin wannan damuwar.
To yanzu kai da kake ɗan adam, Allah ya halicce ka kai aiki da abin da yake zahiri, abin da yake a ƙasa, ka gani ina kai na magana wani abu na baɗi ne. Mu abin da muke magana a ba mu tsaro, a kiyaye mu, a hana mutane su zo su farmake mu, su ci mutuncin mu, su jarrafin mu, su kwashi dukiyar mu. To ba mu gani ba, ina wata magana zancen wani magana a wani abu da ake yi a kai? Babu. Abu uku ne cikin ukun nan ne. na farko ko dai gwamnatin tarayya da shi shugaban kasa ba sa nufin su kawo karshen wannan abu ko kuma shugaban kasar da shi da shugabannin jami'an tsaron ba za su iya ba ba su da gogewa da sanin yanda ya kamata su bullo abin ko kuma duk abin da suke gaya mana ba gaskiya suke gaya mana ba tunda yanzu misali in ba ku manta ba 2019 nan shugaban ɗan sandan Najeriya ya je majalisar ƙasa wajen kare maganar sha'anin kasafin kuɗin ƙasa inda ya faɗi ce budget ɗinsa na 2019 an ba su biliyan 200 ne ko da 20 yace amma gaba ɗaya abinda aka yi releasing abinda suka iya karɓa daga hannun gwamnati biliyan 20 ne to yanzu ya zaka zo ka ce ɗan sanda a Najeriya a ce biliyan 20 aka bashi gudanar da aikin ɗan sanda a Najeriya a shekara guda amma ga majalisar ƙasa mai mutum 500 gaba ɗaya kaɗa har ma ma'aikatan sa direbobin su ga ce mutum 1000 da wani abu a ce ana ɗaukar sama da kaso 30 na kasafin kuɗin ƙasar ana danka waɗannan mutanen kana kallo yanzu daga cewar sun zo sun ce a cire shugabannin tsaron ƙasar nan dan a ba su cin hanci aka kirkiri cewar aje a gyara majalisa aka ba aka ce za a ware biliyan 37 su gyara majalisa kowa ya san wannan cin hanci ne aka bayar dan su daina magana cire jami'an tsaro da ake cewa a cire a canza su so da haka babu wani abu da za su ce yana ɓoye idan har jami'an tsaron Najeriya gwamnatin Najeriya bata saka musu kuɗaɗe ne da za su gudanar da ayyukansu bane ba dalilin da za a ce ba za a ga ƴan ƙasa wannan mu sani ba kaga mun san inda laifin yake mun san gwamnati tarayya ce bata ba su kuɗin da za su yi gudanar da ayyukansu na tsaro ba
Nastura Ashir Sharif na gamayar kungiyoyin arewacin Najeriya kenan kasancewar shigowar damuna a Najeriya da sauran yankunan Sahel hukumomin ƙasar mai mafi yawan bagar fata a duniya sun dau matakin yin feshin maganin kwari da tsuntsaye da kan yi barazana ga amfanin gona a duk shekara akan samu labarin wayan mafari ko tsuntsayen jan baki na darar ya kan gonaki da cinye yabanya ga rahoton wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir
kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya da wasu jihohi ke yi wajen bunƙasa ayyukan noma da wadata ƙasa da abinci wasu lokuta yakan samu cikas sanadiyar barnar da tsuntsaye da kuma kwari da fara ke yi ga amfanin gona Professor Nasir Dole Ibrahim kwararre ne masani akan abin da ya shafi ɓannace-ɓannace da kwari da tsuntsaye ke yi ga amfanin gona
rayuwa tana son ta ci abinci wanda ya dace ne a lokacin da ya dace kwari lokacin da ake an fito rani yanzu in ba irin hadama bane da ake da shinkafa ko sabuwa lokaci ne wanda yake suna neman abinci a kwari yanzu idan ba wai irin an samu irin bala'i ba suka yi ba amma akwai kasashe yanzu misali wasu kasashe namu na Afirka nan kusa sun fara samun wannan matsalar da za ka sun zo da yawa kuma in ba an dauki matakin da ya dace ba to dole ne sun kasa gaskiya akan rasa abinci mai yawa
wannan ne yasa gwamnatin tarayya ta farga da wuri ta kaddamar da shirin heshin magani domin kashe kwari da fara da kuma tsuntsaye a jihohin arewa guda 12 wadanda ke makwabtaka da kasashen waje domin su ne suka fi fuskantar barazanar kwararowar fara da kuma tsuntsaye ministan ayyukan noma da albarkatun ƙasa na tarayyar Najeriya Muhammad Sabo Nanono ya ce an zaɓi jihar Kebbi a zaman inda za a kaddamar da wannan shirin saboda azamar da ke ga mutanen jihar da kuma kokarin da gwamnatin jiha ke yi wajen kulawa da ayyukan noma
hukuma ta kula da duniya ta ba mu matashiya tun wajen wata biyu da ya wuce cewa ana kyautar da fitan watakila ba a samu kullowar wannan cututtuka na shukoki a wannan nahiya na Afirka kasan ka tuna bara an samu wannan a East Africa Central Africa ana kyautar da wannan kila za ta shigo nan shi yasa tun da wuri muka tanadi wannan abu kuma muna fata da ikon Allah muna da karfin da za mu yi maganin waɗannan abubuwa
a nata hawajin gwamnatin jihar Kebbi jinjina ta ga gwamnatin tarayya akan wada zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan 13 domin yaƙi da tsuntsaye da kuma fara wadanda ke kawo cikas wanda hakan zai taimaka wajen ceto asarar da ake tabkawa sanadiyar ayyukan waɗannan kwarin
tsuntsaye suna guduwa daga ƙasa zuwa ƙasa yau ƙasashe hudu na East Africa da kayan gonansu ya lalace don haka dole ne Cameroon da Central Africa su kula dole ne Najeriya su kula munan Najeriya tsuntsayen mu da yawa da fara daga Niger da Kituwa ko kuma daga Benin
yanzu a yanzu dai shekara ta uku kenan jere da juna ana kaddamar da irin wannan aikin na feshi a jihar Kebbi. Ko yaya jama'ar waɗannan yankunan ke ji da wannan aikin?
Sunana Aliyu Ziki Kamba, Shiyar Zango Kamba. Sannan wannan abu yana da amfani domin ci gaba ne ga manoma da kuma waɗanda su ma suke masu cin abinci, ma'ana waɗanda suke cin abinci kamar saboda za a samu ƙaruwar abinci, su masu cin abinci su daɗi wani samu ne.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
An gaishe ka Nasir da masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta Afirka ta yamma ta musanta zargin jami'an sojojinta da na Mali sun hallaka fiye da fararen hula 100 kan iyakar kasar da Mali. Zantawarsa da wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ministan yaɗa labaran kasar Salisu Muhammad Habi ya ce zargin ba shi da sahihanci.
Ne wanda ba mu ji daɗi ne ba saboda ba mu tsammani yau shi zama to agresif da sun ta runa cewa kamar Nijar na kashe al'umma na ta saboda ta'addanci. Sunan ta da su ne kwanan bana tun da yau in gana tunani ya kamata agresif da sun zo ma su kama Nijar shaje saboda ɗan Nijar da an kashe su ne mutum ɗaruruwa ko nan a kan jihar Talabiri ko jihar Jifa ko kuma jihar Tawa. Kiriya kawai su kama Nijar bai kamata su da kansu kama na ƙafe ba su yi muna. Su muyagun mutanen su da ɗauka kayan soji. Sun san zama ta kuma soji ne zai zuka na aikin. Kidan ka gani abubuwa wani yau da dambin wuya ya kama su su bincika su gani a kanan kan abubuwa ba wani daɗi ne ba sosai saboda wannan zan kage ko gare mu zan karya.
Kamar kana nufin ita majalisar ɗinkin duniya ta yi wannan zargi ne ba tare da ta gudanar da bincike ba domin tantance zahirin abubuwan da suka faru.
To muna tana da inda za a bincike ne mun ce za ka wata zuwa bincike a ƙara bincike a gani sosai da sosai. Kamar ana son a kace a ragguntar da sojoji na mu ne su ko suna bakin kokarin su iyaka to ka ga zuwa nuna suna yin lalata bisu al'umma na harabulla to ka ga gobe kila ko sun zuba su ana yaki da su za su haji bilibili ce to tunda mu da an ce an zargin mu to ba zan waiki to na kaga ana kace su ana ragguntar da su kiran da kamata mu ko zana mu gani mazu su nukin duniya da mu su tsara su da ya kamata zo mu zamna da su a yanzu ya gani ka kana kamar tunda mu Nijar muna da demokradiya kuma daga ƙa'idori na yaki muna da sabbin abin hakkiwa tare da su muke muna tare da sojoji na Barkan muna tare da nan Minusuma muna tare da sojoji na Amurka da sauransu nan duka duk tare da su ake kenan ya kamata nan da an kai su ce sun sani kuma mun sani amma ba mu yarda a ce ai muna ƙarya ai muna kagiya ce muna kashe farkon lamu mu da kanmu har ma shi minista ya faɗi na faɗa tare da kallon gurau yace yanzu ga ko ne mutum da sun kace ya mutu a ranar shirin gidan kwasa Talabiri inda cikin wannan ta'adda akwai masu sai da musu sanci akwai masu sai da musu saluloli akwai masu sai da musu abubuwa da yawa akwai wanda ka kakkawo musu saboda ta yi zaman duniya to sun ta dangana da ni da ɗan Nijar ne in kuma yan Mali da ɗan Mali na amma ka san Nijar ɗan kasa yanka diba cikin mu ne Nijar ke ba da matsala amma makwabtan mu suna da matsala to shi ko an ka sai ka je mu dauka kama da wuta to ka samu naka ruwa.
Minista menene mataki na gaba a kan wannan magana babban zargi ne idan aka zargi kasa da kashe fararen kula waɗanda ba sa ɗauke da makamai.
Da gaskiya ya ka san ba ta sabawa ƙarya ta kan wuri ba ta diya kuma amma Allah da za a gani wanda gaskiya take a tabbatar da lallin jiya ba kashe wani kula ba yayin da zai dukkan duniya da mutane a misiyar international da sai can suna wani wani da Dakar wani na Amerika muku wani duk dare na Allah sai kashe al'ummar Nijar su su gani daga nan zaren na abubuwa su tsaya al'ummar Nijar a ba su lahiya su san kukkuci hankali da yan ta da su aljihar bindigogi a zo mu gina kasar mu gaba da shi da ɗaya kamata a yi.
Ministan labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammad Habi a zantawarsa da Sulaiman Muni Barma kenan. Masu sauraro kar a sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen muryar Amurka daga nan Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Madalla. Binta Asiro daga Washington shigo ke gabatar mana da shirin a daina shan kwaya.
To kar a sha kwaya, kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara. To kar a sha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da saki saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta Asiro, jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Sun ku suka ji a shirinmu da ya gabata inda aka tattauna da komandan NDLA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun kwayoyi. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na uku, za mu duba dalilan da ke kara yaduwar shaye-shaye, illoli da kuma yadda mata suka shiga cikin wannan mummunar dabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi. Koma jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da komandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Dan ka duba kamar yayin da fada wannan ana shigo da su, wasu na ganin kamar cewa wani sabon da sabon ne, me yasa muke karuwa ne
yanzu? Eh, to ka san duk wani abu aka ce maka business ne ko sana'a, wasu sun riga sun take su cewa sana'a su suke nan ko abin da za su yi kenan. So dole za ka iya abinda kuma za su yi su samu kuɗi, ko ya ne ko yadda wasu suke bari haka kuma wasu za su je su ce bari su je su ino su gari su ila ko za su samu sa'a a ciki. So haka ne za ka iya, dole ne za ka samu waɗannan abubuwan.
A baya da a gari kamar wannan a ta amurka kwayar maza ne yanzu kuma kusan ana iya cewa ana kankanta su mata masu fi su maza, ya namar ne ke kuma masa na kuni.
Eh, to a gaskiya dai mazan dai sun fi yawa duk kamin da muke yi, amma ba za ka iya ba a rasa dai matan jefi-jefi nan yadda su suke.
Idan mata suka rungu wannan muguwar ɗabi'a, menene illa ga al'umma?
A ko illoli da yawa, tunda ai ka san mata su ne suke gidaje, su ne suke da tare da yara, su ne suke fito. In kuma aka ce yara mata suna shaye-shaye nan, ai kuma ai ka ga wannan gaskiya zai jawo illoli da yawa. So shi yasa dai mu a cika da fadakarwa, ana nuna musu illolin abubuwan nan kada ma su shiga cikin ta, kuma da suke shiki a nuna musu hanyoyin da za su iya fita.
Kwanaki na da wasu da suke ta amince shi a kamar ana ku binciken ke sa mata ne ma su
karbi na. Eh, to ka ba wai maganan kishiya bane ba, kawai dai wasu daga abu tadin nan ne menene kuma kana wannan ya sha kamar dai yadda dai duk wani abu ne, in dai kana da aboki kuma kana gani suna wannan harkan. Kuma amma a masu da yawa kuma za ga wani lokaci kila matan mu an bar su gida ba su komai, kuma ba kowa gida kila irin waɗannan abubuwan suna. Amma yanzu dai kaga zuwa nan za mu dai duba mu gani an samu waɗannan mutane, kuma za mu bincika mu ga menene ya yasa ba zan iya sanda jan Adamawa mutum da dai zuwa nan kawai ne. Amma dai nan dai gaba muna iya bayan mun yi ɗan binciken mu za mu iya sanin ko me yasa su kuma suke shiga cikin ta.
Alhaji Idris, a baya ga mutum kame ga wani suke kunkwa da matan su, wani dauki ko kuma wani aiki da wani hoto kuma kuke shi na batun dawo da tunani ko kuma abin da ke da rehabilitation da wanda suka samu kansu da dama wani harkar ko akwai withdrawal syndrome akwai kaza da sauransu kamar ya ci bi nan kuna da ita nan a shi kusa kwana nan yau.
Eh, muna da shi, muna da ita nan, ina jin nan muna da mutane ko takwas ne yanzu a ciki da suke wannan suna nan tare da mu.
Wani zai tare kamar kan cewa sai kun kamo ne ga wani da sani ba, da wani sai kun lagari kamar kan cewa misali idan yana da wani wanda ya fahimci ko kuma tsara ne ko kuma dan wani da ke da zai kai kawo shi kuma ya
gani. Haka za ka iya kawo shi, duk wanda ka ga yana shaye-shaye ko dan uwanka ne ko danka ne ko makwabcinka ne ko wane kana iya zuwa da shi nan, sai ku zo za a dudduba a gani a tambaye shi kuma akwai inda za mu ajiye su. Zuwa daga wata da uku zuwa kimanin wata shida za a je sunan kuma nuna musu illolin waɗannan abubuwan, a zo da iyayensu so da kodawa za su ban nan a samu su sana'a ko kuma dai makaranta za su je, kuma alhamdulillah da waɗanda dai muke yi a nan suna nasara kuma bayan sun bar haka inda sun banna kuma koda ba san banna akan ba su lokuta sun ga dawowa kuma dan ne a ci gaba da duba su ka ba su haka ne
yake wannan duk da hannun magance wannan matsala shi ne zuwa ku da samun su da dai da karwa ya lamarin ne.
Eh haka ne nan ma muna zuwa makarantun na fadakar da su don akwai bangaren mu da yake kula da wannan kuma da babban karnarwa bane ko da kasuwanni ne ino makarantu ne wuraren addini ne duka haka dai ana zagayawa da a fadakar da mutane
kace ba a tsara irin wannan musamman irin manyan makarantu game da makarantu da kuma jami'o'i a jihar da ma na san a baya an sama ta tsakanin wannan hukuma ta ku da wasu jami'o'i cike da AU da makarantu
eh har yanzu haka kaga tunda nazo naji ina ko akwai makarantun ma irin waɗannan da muka ga muka rubutawa ce wannan sun kai musu ziyara sun muka je muka kai ziyaran shi ne duk irin waɗannan abubuwa ne zamu tattauna saboda su ma sukan taimaka mu ga musu kuma su ma su da kansu su yaɗa cikin makarantun su koda ba mu nan
to masu sauraro sai kuma dan Allah ya kai mu wani mako inda zamu kawo maku kashi na hudu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka kan yaki da wannan mummunar dabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binti Asiro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri masu sauraro da wannan muka zo shirin mu na karshe sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibrin ya hada mana
sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta ya karkata ne zuwa ga rikicin cikin gida na fadar shugaban kasa inda tace yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari a karan farko ya bayyana cewa dole ne a bar doka ta yi aikin ta dangane da takaddamar da hukunno kai tsakanin uwar gidansa da kuma daya daga cikin ma'aikatansa lamarin da ya kai ga yanzu haka an tsare wasu jami'an tsaro dake bada kariya ga uwar gidan shugaban kasa a wata sanarwa da mai taimaka shugaban kasa ta fuskar yada labarai Malam Garba Shehu ya fitar ya tabbatar cewa lamarin da ya faru bai da hatsari ga shugaban kasa ko kuma wasu ma'aikatan fadar ta shugaban kasa don haka sanarwa ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yana cikin koshin lafiya kuma babu wani abin damuwa game da wannan takaddama da tukunno kai a fadar sai kuma jaridar Punch ita kuma da ta ce yanzu haka babban sufeto jiran 'yan sandan Najeriya ya ki bin umarnin uwar gidan shugaban kasa na sako manyan hadimanta da aka tsare bayan takaddama da tukunno kai tsakaninta da daya daga cikin mai taimakawa shugaban kasa Muhammadu Buhari wato Yusuf Sabiu da aka fi sani da Tunde takarrumar da ya bayyana cewa ta kunno kai ne sakamakon umarnin da uwar gidan shugaban kasa ta baiwa hadimin na shugaban kasa wato Yusuf Sabiu wanda shi ma tamkar da yake ga shugaban kasa bayan tafiyar da ya yi zuwa birnin Lagos cewa ya killace kansa na makonni biyu domin rigakafin cutar corona amma kuma da ke bin umarnin ta na sa'in sade ya kai ga uwar gidan shugaban kasa tare da wasu masu bata kariya sun yi dramikiya a gidan Yusuf Sabiu lamarin da ta kai ga an harba bindiga a fadar ta shugaban kasa uwar gidan shugaban kasan da ta yi amfani da shafinta na Twitter wajen yin kira ga babban sufeto jiran na 'yan sandan Najeriya da ya sako mata masu bata kariya da aka kama sai kuma jaridar The Sun daya daga cikin labaran ta cewa kungiyar kristoci reshen arewacin Najeriya ta yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran jami'an tsaro su tayi tsaye wajen kawo karshen rashin tsaro da yanzu haka ke neman ya mamaye yankin na arewacin Najeriya a sanarwar da daya daga cikin shugabannin kungiyar Reverend Farm ya fitar ya tayi shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Osubanjo da shugabannin majalisar dattijai da na wakilai murnar ranar demokradiya a kasar sai dai kuma ya bayyana takaicin yadda rashin tsaro yake ci gaba da mamaye yankin arewacin Najeriya da ke zama koma baya ta fannoni da dama sai kuma jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaranta ya karkata ne ta bangaren tsaro inda ake cewa makon da ya gabata kadai kimanin mutane 140 ne suka rasa rayukansu a harhare daban-daban da 'yan bindiga suka kai sassa daban-daban na kasar musamman ma dai arewacin Najeriya a cewar jaridar Premium Times binciken da ta gudanar ya nuna cewa an kai harhare a sassa daban-daban na yankunan arewacin Najeriya inda kuma hakan ya haifar da asarar rayuka da dama jihohin kuwa sun hada da Sokoto Zamfara Katsina Borno da Benue da Taraba Babangida Jibrin Murya Amurka daga Najeriya. We'll be right back.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Halima Abdurrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu.